Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu na yau Juma'a 6/Afrilu 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su 2,000 zuwa 4,000 su tsare iyakar Amurka da Mexico. Daga da kuma shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya ƙaryata ƴan hamayya da suke cewa gwamnatinsa na shirin sayar da ƴancin kasar ga Amurka. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa cece-kucen kayya tsakanin Amurka da China.
Kanin labaran kenan. Rundunar ƴan sandan jihar Niger Najeriya ta ce ta samu kwace bindigogi 110 a hannun al'umma. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma kasar Kamaru inda aka sanar da sakamakon zaben majalisar dokoki.
Jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya RDBC ita ce ta lashe kujeru 63, ita kuma jam'iyyar adawa ta SDF ta samu kujeru guda 7 kacal.
A Jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun yunkura wajen inganta harkokin ilimi ta wajen tsara gasa da ta ba dalibai kowane mataki damar nuna kwarewarsu.
Sunana Mama Musa, na gabatar da tatsuniya ni na bada sunana don saboda abu ne wanda yake mai muhimmanci.
Sunana Muhammad Saif, na gabatar da tarihin da magaram abinda na sani.
Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya a jiki inda banda amsa tambayoyi masu saurare za ku ji abin da ya janyo kauracewar likitocin Najeriya zuwa waɗansu ƙasashe, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su 2,000 zuwa 4,000 su tsare kan iyakar Amurka da Mexico. Da yake yi wa 'yan jarida magana a cikin jirgin shugaban Amurka Air Force One a Turance jiya Alhamis da Marece, Mr. Trump ya ce zai girke rundunar har sai an kammala gina katanga akan iyakar domin hana abinda gwamnatinsa ta kira karuwar bakin haure da suke tururuwa zuwa Amurka ba bisa doka ba. A halin da ake ciki kuma, fadar White House da ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon sun ce ana ci gaba da tattaunawa game da girke sojoji akan iyakar da ke kudu maso yammacin ƙasar. Hakan kuma zai dogara ne akan buƙatar jihohi da suke kan iyakar. Har yanzu akan batun sojojin na Amurka, kwanakin bayan shugaban Amurka ya sha nana ta kira da a dawo da sojojin Amurka da suke Siriya, jami'an tsaron Amurka suka ce babu abin da ya canza akan dabaru da manufofin Amurka akan girke sojoji a yankin gabas ta tsakiya. Kamar yadda wani hafsan rundunar sojojin Amurka da ake kira Lieutenant General Kenneth McKenzie yake gayawa manema labarai a ma'aikatan tsaron Amurka. Daga Ghana kuma shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya ƙaryata ikirarin da 'yan hamayya suke yi cewa gwamnatinsa na shirin sayar da 'yancin kasar ga Amurka ƙarƙashin wata yarjejeniyar soja tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban wanda ya jawabi ga al'umman kasar da daren jiya Alhamis ya ce wannan yarjejeniya ba sabon abu ba ne, kuma gwamnatoci na baya duka a ciki har da 'yan hamayyan wanda suke ihu a yanzu sun amince da ita cikin sirri. Ya ce tunanin gwamnatinsa na sarar da 'yan ƙasa shi ne ya sa ta miƙa wannan batu zuwa ga majalisa, kamar yadda Ridwan ya aiko mana da ƙarin bayani.
To continue the cooperation agreement with the United States of America, it is our firm belief that the agreement will help enhance our defense capability and offer an important layer of support in our common effort to protect the peace in our region.
akan haka muke jin yana da muhimmanci mu ci gaba da yarjejeniyar haɗin kai da Amurka. Mun yi imani yarjejeniyar za ta ƙarfafa ƙarfin tsaronmu ta kuma samar mana goyin baya a kokarin mu na kare zaman lafiyar nahiyarmu.
Let me state with the clearest affirmation that Ghana has not offered a military base.
Ya ƙara da cewar bari in fito muku kurukuru. Kasar Ghana ba ta kula yarjejeniyar kafa sassanin soja da Amurka ba, kuma ba za ta kula ba. A hakika kasar Amurka ma ba ta gabatar da wata bukatar haka ba. Sai dai Hassan Ayar ga mamban majalisar dokoki na babban jam'iyyar adawa NDC bai amince da shugaban ba. Daga abubuwa da ke damun mu shine yadda sojan Amurka zai shigo Ghana babu wata ka'ida a kansa, kuma ko dokan kasar mu bata aiki a kansa.
A gaida Ridwanu Abbas, kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa cece-kucen cinikayya da China, inda ya umarci hukumar cinikayyar Amurka ta ƙara kuɗin haraji na dala biliyan 100 akan wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga China. Wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da China ta yi ƙarin haraji akan wasu kayayyakin Amurka, kamar waken soya da ƙananan jiragen sama da kuɗin su ya kai dala biliyan 50. Martanin na Beijing ya biyo bayan haraji da Amurka ta dora wa wasu kayayyakinta ne da ke shiga Amurka, wanda ya kai dala biliyan 50 a farkon wannan mako. Kasuwar hannaye jari a Amurka ta yi ƙasa biyo bayan umarni na Trump bayan nan. Hannayen jari na wata kasuwar da ake kira Dow Jones sun faɗi da kimanin maki 400 a cikin wato a ciniki da aka yi bayan da kasuwar ya sake tashi. Kasuwannin hannaye jari suna tangal-tangal haguda dama ainun cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce sakamakon fargaban yaduwar tankin cinikayya tsakanin Beijing da Washington. Yar tsohon ɗalibin asirin Rasha da aka cutar da shi da sinadarin guba a wani hari da aka kai mata a Birtaniya ta ce tana samun sauki cikin gaggawa. Yulia ta faɗa a cikin wata sanarwa da 'yan sandan Birtaniya suka fitar a jiya Alhamis cewa ta miƙe a makon da ya gabata, kuma tana farin cikin samun ƙwarin jikinta. Mahaifinta Sergei Skripal, mai shekaru 66 a duniya, har yanzu yana cikin mayuwacin hali a wani asibitin Birtaniya biyu bayan harin guba da aka kai musu a ranar 4 ga watan Maris, lamarin da Birtaniya take zargin Rasha da aikatawa.
Baba Yakubu Magiri ya karanto labarai. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta karɓo bindigogi da alburusai da dama a hannun jama'a. Kakakin rundunar 'yan sandan AFP Abubakar Dan Inna shi ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Bindigogi kamar yadda na faɗa guda 110 ne, da kuma alburusai guda 81.
An kwato su ne ko kuma mutane ne suka
dawo? Yawa, cikin wayannan akwai wanda aka kwato, cikin wayannan akwai kuma wayanda suka mika hannu saboda amfanin shi wannan damar da aka baya kenan. Duk wanda kake cewa ya san bai akwai yadda nasu ta yadda ya kamata ba, kaga kafin 'yan sanda su fara neman su ko biye-biyen su,
kamar mutum nawa ne suka dawo da su?
Za su kai kusan mutane 100. Akwai na samu shegu, akwai na kawo Allahwa, akwai na kawo sirkin fawa, lafai, gawo babin gida. Amma kamar wayanda ka gani nan na mashegu, 'yan sanda sun samu bayani na sirri cewa wannan gidan ana kirkira makamai. Sanadiyar haka aka je aka yi redin gidan, aka recover wayannan kamar da kake ganin tuntuni wayannan mutanen an gufana da su gaban kuliya.
Yanzu me ya kiran ku ga jama'a musamman wanda yake da makaman nan?
Wanda suke da makama har yanzu, ka san idan mutum in suka kawo ba ya kasance wannan taso suka kama su ba, za a iya an samu abin.
To duk kokarin jin ta bakin koda mutum guda daga cikin waɗanda suka dawo da waɗannan bindigogi ya ci tura a sakamakon rashin nunawa manema labarai su. To amma gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Kakakin gwamnatin jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce yana fata mutane za su bi dokar da aka bayar domin dorewar zaman lafiya.
Abinda za a ce dai kowa da yake daidai yake da bindiga da yake abin nan ina gani kowa ya ji cewa ba da wasa ake ba. Wanda kuma ka abin nan ka san police da kuma sauran jama'an tsaro za su aiki. To duk inda ake zato ko wani yake abin nan to Allah ya ba jama'an tsaro a ba su a ba gwamnati da jama'an tsaro haɗin kai saboda a samu zaman lafiya. In ka in kun ga an ga wasu sun shigo wanda ba ya da su ba cikin gari ba fada za a yi da su ba sai a sanar da hukumar anguwa ko hakimi ko sarki cewa ka shiga shi saboda jama'an tsaro a sanar da su su dauki mataki.
Jihar Niger dai ta sha fama da yan bindigan da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa musamman a arewacin jihar mai iyaka da jihar Kaduna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Zaman gaskiya ya yi na kariya a
ejegwa to sai kuma kasar Kamaru inda sakamakon zaben da aka gudanar ya nuna cewa
jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya RDPC ita ce ta lashe kujeru 63 ita kuma jam'iyyar adawa ta SAF ta samu kujeru guda 7 kacal. Dama majalisar dattawan na kasar Kamaru kujeru guda 100 ne ta mallaka amma guda 70 daga cikin su hukumar zabe na kasar ta ba su hurumin zabar ɗan majalisan sai kuma kujeru guda 30 shugaban kasar ne yake da hurumin nada su. Na tambayi barista Yahaya dan jam'iyyar ADFC a jihar Arewa mai nisa musamman a garin Kusiri ko me zai ce kan wannan gagarumin nasaran da suka samu.
Eh gaskiya zan nuna farin ciki na yi wato baya musaltuwa saboda haka babu abin da zamu ce ainihin abokanmu kamfanoni da suka yi zaɓe sai dai godiya.
Alhaji Ibrahim Mai Yaƙi ɗan jam'iyyar adawa ne na jam'iyyar NCF ya shaida mini cewar dama suna jiran hakan.
Sakamakon zaɓen dama tun zaɓe na gama kai ita gwamnati ne take yadda zaɓen ta yi da tsarin zaɓen ta yi daga dama. Kuma dama kowa ya san cewa a yadda kansila suke a ƙasar nan bayan da za a yi wannan bakon mandatu da suka bamu ma mun ga sun bamu da yawa don bamu tuni ma za mu samu wannan bakon ba. Mu yanzu duk abin da muke jira a kawo zaɓen mai ƙasa mu fito mu yi zaɓe mu sashi a gefe shikenan mu canja komai na ƙasar da mu sashi a hanya.
Musta Jira Masina masanin harkokin demokuraɗiyya ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini fashin baki kan yanda ake jiran shugaba biya. A ƙasar Kamaru dai akwai dokoki daban-daban na demokuraɗiyya. Yanzu dai muna jiran shugaba biya ne nan da kwanaki 10 daga yanzu nan da aka bayar da sakamakon zaɓe ya naɗa ‘yan majalisu guda 30 amma ta ko’ina a cikin ƙasar zai zaɓe su. Yin hakan shi ne zai ba shi daman gudanar da mulkinsa a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda aka gudanar da gasa tsakanin ɗaliban makarantun shiyar da nufin bunƙasa harkokin ilimi a cikin hirarsu da wakiliyar Mutamar Abari. Alhaji Laminu Isa Kabara magajin garin shiya ta uku ya yi ƙarin haske kan shirin.
Gasa ce tsakanin makarantu an ware ta daga ƙanana ƴan muri-muri ƴan jardin damfan zawa manya har zuwa ta shidda kenan su ne aka kowa ya zabo yawa su ne aka gama ana kuma da ƴan madarasa kuma akwai shiwta da sharhi na Hausa akwai tatsiniya da tarihi na Damagaram shi ne yanzu ma ake na ana yi kuma bayan da shi akwai kere-kere da fasaha kowace makaranta za ta kirkira ta daraje ta yi abu biyu ta kawo.
Ine ne ya kai ku ga yin ka shirya irin wannan jarabawa?
Wallahi babu wani abu illa a sa yara su ƙara hazaƙa. Mun yi tambayoyi wajen 500 he muka bada makarantu. Kenan wannan abun yana ƙara ma yara kuzari.
A cewar jagoran ƙananan makarantu Madam Ali Halima Inspectrice Zandar Turwa, wannan fasaha ta shiya ta uku ba ƙaramin taimaka ma karatun yaran zai yi ba.
Wannan kwankurkin mu a mushina na lakwal yana zuwa bisa kan ƙara inganta ayyuka na lakwal. yana inganta ilimi yana ƙara zurfafa ilimi saboda yara suna ƙara bincike duka bisa abubuwan da suke a rakon kuma hallo shi ma kamar yanzu wannan wanda aka sa na alphabetization
na yaki da
jahilci yawa kun ga latijawa ne da yara da kowa duk sun zo suna yi
jarabawar ta kunshi tarihi inda wasu sun suka gabatar da tarihin da magaram na yi hira da wasu da suka yi jarabawar ga abinda suke cewa
sunana mama Musa na gabatar da tatsuniya abinda ya sama ni na bada sunana don saboda abu ne wanda yake na da na gargajiya kuma mai muhimmanci dan a ciki akwai gargadi akwai tarbiya
sunana Muhammad Said na gabatar da tatsuniya da kuma cikin tarihin da magaram abinda na sani
shekarunka nawa
shekara ta 15
Tamara Abari muryar Amurka daga da magaram a jamhuriyar Niger
ilmi dukiya ne ilmi arziki ne
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa daga cikin likitocin Najeriya 75,000 da suka yi rajista fiye da 40,000 sun fice zuwa wasu kasashe me ya kawo haka abinda za mu yi kokarin dubawa kenan Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin kwanaki shugaban kungiyar likitoci reshen jihar Lagos Dr. Olumuyiwa Odusote ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa yawan likitocin Najeriya da suke ficewa daga kasar zuwa wasu kasashen duniya yana firgitarwa a saboda haka ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa na magance wannan matsala. Dr. Odusote ya ce a Lagos kawai fiye da likitoci 40,000 daga cikin likitoci 75,000 da suka yi rajista sun fice sun koma wasu kasashe yayin da kashi 70 daga cikin 100 na likitocin da ke cikin Najeriya suke ne tunanin neman aiki a wata kasar wajen. Ya ce matsalar ta kai jallin da idan majinyaci ya je asibiti to sai yayi kimamin sa'o'i 2-3 kafin ya ga likita. Dr. Odusote ya ce a bana kurum likitoci 100 ne suka bar aiki a asibitin koyarwa da ke Badan jihar Oyo kuma kimamin likitoci 800 suka bar aiki a asibitocin jihar Lagos cikin shekaru 2 da suka shige. Jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya ta kasa daukan koda likita guda 1 ne cikin shekaru 2 duk da tallan neman likitoci da tashayi fiye da likitoci da nas-nas metan ne suka bar aiki a asibitin koyarwa na Ladoke Akintola a Bana. Dr. Odusote ya ce matsalolin da suka shafi asibitoci a Najeriya ga sunan tsibi-tsibi yawancin manyan asibitocin Najeriya in bai cin wadda take birnin Eko ba su da isassun kayayyakin aiki wasu asibitocin ma sun zama wuraren da ke yada cututtuka masu saurin yaduwa haka kuma wasu asibitocin ba su da isassun gadaje an maida barandan asibiti wajen kwantar da majinyata a saboda haka likitocin da suke da aiki yi musu yawa suna tattafka kurakurai wasu mata kai ga rasa rayuka yace a yanzu haka Najeriya tana buƙatar likitoci ƙwararru 300,333 kuma tana buƙatar ɗaukar likitoci kimanin 10,605 a duk shekara domin bayar da ingantaccen kiwon lafiya ko kuma jinya ga majinyata. Abin takaici kuma Dr. Odusote ya ce kasafin kuɗin da aka gabatar ko aka ware wa harkokin kiwon lafiya kashi 3.9 ne daga cikin 100 kurum ya kamata a ce an ware fiye da kashi 3.9 daga cikin 100 domin kashi 3.9 daga cikin 100 da gwamnatin Najeriya ta ware wa harkokin kiwon lafiya a kasafin kuɗin shekara ta 2018 bai kai adadin kashi 15 daga cikin 100 da kungiyar lafiya ta duniya ta ba da shawarar a ware wa harkokin kiwon lafiya ba kaka tsara kaka lafiya fa ita ce uwar jiki wakilin sashen Hausa Nasiru Alkaya ya samu damar zantawa da Dr. Tahir Lawan daya daga cikin irin likitocin da suka ba aiki suka nemi aiki a wani asibitin ga dai abin da Dr. Lawan ke cewa
matsalar da ake samu na daidai in ka duba tun daga makarantun akwai aikin likitoci zaka ga ga dalibai da yawa suna buƙatar shiga aikin nan kuma babu guri kamar misali na san jami'ar da Abara dalibai kusan 4000 suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar kuma ita a doka mutum 150 kawai za ta iya dauka saboda haka zuwa kwarewa shi ma da wannan matsalar akwai likitoci da dama da suka gama suna son su dauki wani bangare su kware kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci to kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala to zaka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana ta baki a samu shiga kasan nan kuwa har akwai wasu wuraren da zaka ji asibitocin ma har suna sai da form ne wanda doka duk babu wannan abu amma saboda ko a samu yadda za a yi a hana wasu shiga ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa.
Dokta mu koma kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan Najeriya da ke ficewa waje gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na tarayya da ke Abuja ka koma asibitin ƙasashen ƙetare Nizamiye na Turkiya da ke Abuja me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin ƙasa ku koma waje?
Gaskiya idan ka duba banda asibitocin misali banda asibitocin gwamnatin tarayya kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi misali inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a Najeriya za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda 10 wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital dalili babu kayan aiki gwamnatocin kuma ba su damu ba akan hakan za ka ga an kira asibiti general hospital amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je bautar ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan kuma an kira shi general hospital babu kayan aiki sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ka ga kowa yana son kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki amma in kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala kaga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba misali ka zama da lafiya kana abin da ya kamata ka ga ya samu sauƙi kai farin ciki dan farin cikin likita kenan ka zo da matsala ya gane matsalar ya yi maganin da ka samu sauƙi to shi a wannan rana komai ya yi mai kyau.
Ba maganar rashin ingancin albashi?
Ko da ga maganar rashin ingancin albashi za ka ga wani lokacin gaskiyar magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba. Saboda inda za ka je misali ko da albashin ya fi haka to za ka ga akwai irin su haraji da za ka biya rayuwa ce mai tsada da sauransu. Amma inda a ce za ka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka damar kai aikin yadda kake so sai ka ga cewar ka gwammace ka je nan ko da kuwa cikin Najeriya.
Haka ma wani ɗan ƙasar Uganda da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga mutanen da tamkar amince da batunsu ya yi bayanin cewa.
There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment.
Akwai likitoci jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice Turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi in ji ɗan ƙasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu.
And yet the local hospitals are understaffed. Grossly understaffed and overworked.
Hakanan zaka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma yayi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce kasa mafi yawan jama'a a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da aka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. A mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe Dr. Ahmad Gana, kalubalen ba wai kawai na albashi bane, har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa kwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna kwarewar su.
Musamman a ce sai an bude zuciya asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa. Open heart surgery probably Enugu suna iya kokarin su. Shi yasa wani lokaci zaka ga jama'an mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan. Musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba. Sannan kuma za a bude ta a mata aiki. To kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa, ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin, sannan sauran gangan jiki ana bada jini. Akwai matsala babba da muke dashi a Najeriya da yawanci mai kudi zai ga cewa Najeriya ba zai taba samun biyan bukata ba. Likitocin da zaka je ka samu a Indian suna nan anan. Sannan masu asibitin Indian sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen hadin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkan kiwon lafiya domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkan kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci da sauran masu ayyuka a asibitoci, za a samu ingancin harkan kiwon lafiya a Najeriya.
Zai wuya a shafi shekara ba tare da barazanar yajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman ƙarin albashi da gyara asibitoci. Za ka tarar ƙwararrun likitoci da ba su fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati, amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ka ba mu sa'a kai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a kai sama, Allah ka taimake mu amin. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah faɗe azaba gobe.
Haka ne. Muna jinjinawa likitoci da nas-nas da kuma ungozumomi, a saboda haka idan Allah ya yadda za mu yi ƙoƙarin jin ra'ayinsu a kan irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyi ko kuma matakan da suka ga ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A Brazil, alƙalin wata babban kotun ƙasar ya umarci tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva da miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin ƙasar ya zuwa yau Juma'a da rana wato agogon yankin domin fara zaman kaso na shekaru 12 da kotu ta yanke masa saboda an same shi da laifin cin hanci da rashawa. Wata babban kotun Brazil ta bada takardar kamo tsohon shugaban ƙasar jim kaɗan bayan da masu shari'a a kotun kolin ƙasar suka ƙi amincewa da buƙatar da da Silva ya yi na neman ya ci gaba da zama a kan beli yayin da yake ci gaba da ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da aka yanke masa. Prime Minister Pakistan da ake kira Shahid Khan Abbasi ya yi shirin kai ziyarar aiki a Afghanistan a yau Juma'a domin tattaunawa akan dangantakarsu da ta yi rauni.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da ce murna ga Malam Umar Aliyu SB Bara Dankon Tagora da amaryarsa Hassana Marafa Shehu da za a ɗaura wa aure gobe a sabar a fada mai martaba sarkin Yawuri da ƙarfe 11 na safe. Muna kuma taya iyalan Malam Abdulsalami Marshi Bala da marigayi Alhaji Adamu Bala murnar ɗauran auren 'ya'yan Sarakiya Abdulsalam da Shamsuddin Adamu wasu ma waɗanda za a ɗaura wa auren gobe a Asabar da ƙarfe 11 na safe a masallacin Al-Nur da ke Wufetu Abuja. Allah sa an yi adace kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.